This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakub Makeri da sauraron abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Litinin 25 ga watan Nuwamba na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga Baba da kanin labarai.
To Baballe, a yau Litinin sojojin Isra'ila sun kaddamar da farmaki ta sama a wasu unguwannin kudancin Beirut a wasu hare-hare da suka biyo bayan wasu kashedi da Isra'ila ta bayar da kowa ya fice daga wurin. Ministocin harkokin waje daga kasashe masu arzikin masana'antu na duniya suna ganawa a yau Litinin domin ci gaba da kokarin diplomasiya domin kawo ƙarshen yaƙe-yaƙe da ake yi a Ukraine da gabas da tsakiya. Kanin jami'an Ukraine sun fada a yau Litinin cewa wani halin da Rasha ta kai a birnin Kharkiv da ke arewa maso yammacin kasar ya jikata akalla mutum 19.
Kanin labaran duniyar kenan, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji yadda wasu 'yan Niger suka fara yin tsokaci kan sabon fasfo na yin tafiye-tafiye da kasashen Niger, Mali da Burkina Faso suka amince da shi.
Wato mu ba mu da wata basira da yadda za mu yi mu makanin mu sai mu doki fasfo da Burkina Faso ko mu doki karti da identity da Mali. 'Yan Niger da ke kasashen Sediyawo sun yi 'yan Niger da ke yawa wanda ke Mali da Burkina Faso.
Sannan za ku ji cewa masu ruwa da tsaki a jihar Niger Najeriya sun koka kan yadda 'yan bindiga ke mamaye dajin horar da sojojin Najeriya da ke Kwantagora.
Kowa ya san wannan abu yana faruwa a cikin dajin bariki, kowa ya san kuma a nan ake kaifansa ba a ɗauki mataki ba, sauran manyan nan namu ya ba mu ji muryansu ba.
Bayan nan za mu kawo muku shirin ilimi garkuwar ɗan adam da Babangida Jibrin zai gabatar. Inda shirin na wannan makon ya tattauna da mace ta farko da ta kafa jami'ar karatu daga gida mai zaman kanta domin bunƙasa ilimin mata da matasa. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum jama'a, ga labaran duniya. A yau Litinin sojojin Isra'ila sun kaddamar da farmaki ta sama a wasu unguwannin kudancin birnin Beirut a wasu hare-hare da suka biyo bayan wasu kashedi da Isra'ila ta bayar da kowa ya fice daga gurin. Ma'aikatar sojin Isra'ila ta faɗa a cikin kashedin nata cewa mayakan Hezbollah suna gudanar da ayyukansu a Hayrat Hayrik. Kana jim kaɗan wasu hare-hare biyu sun tada hayaki da ya tarnike sararin samaniya. Kakakin ma'aikatan sojin Isra'ila ya ce hare-haren sun auna babban kwamandan Hezbollah ne a helikwatan kungiyar. Harin na zuwa ne wuni guda bayan da mayakan Hezbollah suka harba rokoki kimanin 250 da wasu abubuwan fashewa a matsayin martani ga harin da Isra'ila ta kai a kan Beirut wanda ya kashe akalla mutane 29. A hali da ake ce kuma, ministocin harkokin waje da kasashe masu arzikin masana'antu na duniya suna ganawa a yau Litinin, inda yaƙe-yaƙen Ukraine da gabas da tsakiya suka shiga matakai masu muhimmanci da kuma wani matsin lamba na ci gaba da ƙoƙarin diplomasiya gabanin kama aikin sabuwar gwamnatin Amurka. Fatan samar da shirin tsagaita wuta a Gaza da Lebanon na kan gaba a ajandar taron kungiyar kasashe bakwai da ke ganawa a wajen birnin Rome da ke samun halartar ministocin kasashen Canada, Faransa, Jamus, Italiya, Japan, Birtaniya da kuma Amurka. A ranar farko ta taron na kwanaki biyu a yau Litinin, kungiyar ta G7 za ta samu halartar ministocin kasashen wajen Saudiya, Masar, Jordan, haɗaɗɗiyar daular Larabawa da Qatar da kuma babban sakataren kungiyar ƙasashen Larabawa. Ma'aikatar harkokin wajen Italiya ta ce tare da abokan haɗin gwiwa za a tattauna hanyoyin da za a tallafa wa ƙoƙarin da ake yi na cimma yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta a Gaza da Lebanon da shirye-shiryen tallafa wa jama'a da kuma inganta yanayin siyasa don kwanciyar hankali a yankin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an Ukraine sun fada a yau Litinin cewa wani hali da Rasha ta kai a birnin Kharkiv da ke arewa maso yammacin kasar ya jikata akalla mutum 19. Gwamnan yankin Kharkiv, Oleh Saniyubov, ya fada a shafinsa na Telegram cewa Dakaro Rasha sun kaiwa wani ginin kotu hali a tsakiyar birnin Kharkiv, inda suka lalata sama da gidaje 40. A yankin Odessa na ƙasar Ukraine, gwamnan yankin Oleg Kipar ya ce wani halin roka ya afka wa birnin Odessa, kana ya yi sanadiyyar asarar rayuka. Wani hali kuma da Rasha ta kai a yankin Saprosia ya jikata wani dan yaro kana ya lalata gidaje da dama, inji gwamnan yankin Ivan Fedorov. Shi ma gwamnan yankin Michael Vitali Kim ya faɗa a yau Litinin a shafinsa na Telegram cewa wasu hare-haren jirgi mara matuki da Rasha ta kai a kan ginin makamashi ya kawo cikas ga raba wutar lantarki. Sojojin saman Ukraine sun ce sun kakkaɓo jirage mara matuka 71 a cikin 140 da Rasha ta harba a hare-harenta na cikin dare na baya-bayan nan. Ita ma ma'aikatar tsaron Rasha ta faɗa yau Litinin cewa ta harbo jirage mara matuka 23 da Ukraine ta kai hari da su a cikin dare.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran za mu buɗe taskar rahotanninmu. A yayin da wa'adin ficewarsu daga ƙungiyar ECOWAS ko sai dai yawo ke cika a watan Janairun 2025 a hukumance, ministocin cikin gida na Nijar, Mali, Burkina Faso sun amince da samfurin fasfon Burkina Faso da samfurin ID card ɗin Mali a matsayin takardun da jama'ar ta kowace daga cikin ƙasashen za ta fara amfani da su domin yin balaguro a maimakon fasfon ECOWAS da suke amfani da shi a yanzu haka, duk da Nijar ba abin da ta yi har yanzu. Kusan da ita bi sahun Mali da Burkina Faso ne kawai. Wakilin murya Amurka a Yamai Sulemu mana Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
La'akari da yadda lokaci ya fara ƙuratowa a wa'adin shekara guda da dokokin sai da yawo suka yi tanadi wa waɗannan ƙasashe da suka sanar da ficewarsu daga sahun mambobinta, yasa gwamnatocin Mali, Nijar da Burkina Faso suka dukufa da neman hanyoyin maye guraben muhimman ababen da ke da nasaba da kungiyar ta ci gaban tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka. Mafari kenan ministocin cikin gidan kasashen uku suka yi zama a Bamako da neman mafita a kan batun takardun balaguro. Ministan cikin gidan Nijar, Janar Muhammad Tumba, ya ce dukkanmu mun yarda da samfarin fasfon Burkina Faso a matsayin mafi dacewa da kasashenmu. Haka kuma samfarin katin kasar Mali na iya zama mafi cancanta da yankin nan namu. Kuma hakan ya yi daidai, domin idan aka lura za a gane cewa abin zai fi zo mana da sauki. Mamba a kungiyar farar hula ta MPCR Ibrahim Namewa ya yaba da matakin, domin a cewarsa abu ne da zai karfafa cuɗanya a tsakanin al'ummomin kasashen IOS.
Akwai ɗan matsaloli da ake fuskanta, kamar in ɗan Mali ya taso zai zawa Nijar, ko kuma ɗan Burkina Faso ya tashi zai na Mali, game da wani binciken takardun na yi. To yanzu wanga abu ya an ka kaddamar da shi zai ba da dama ta ka gani ɗan Nijar in ya tashi sai ya tai Mali, ɗan Mali kuma in ya tashi ma ya tai Burkina Faso da passport guda, card identity ita ma duka guda ce ga kasashen waɗannan namu uku. Wannan abu alfahari ne, ci gaba ne cikin wata tahiya ta mu, ɗan Mali da ƴan Burkina Faso da ƴan Nijar su zamanto tsintsiya a madarmin ki ɗaya.
Ministan ya ƙara da cewa idan komai yana tafiya kamar yadda aka tsara, za a fitar da waɗannan takardu a shekarar 2025 a ko'ina a kasashen IOS. Kuma bayan ganawa da shugaban riƙon ƙungiyar shugaban gwamnatin Mali, Janar Asimi Goita, ya ce da su mataki na gaba shine a hamsarta ɗaukan matakan isar da su hannun jama'a. Da yake bayyana ra'ayinsa akan wannan yunkuri, Sahanin Muhammadu, wani mai hamayya da gwamnatin mulkin sojan Nijar, na ganin abin a matsayin wanda ka iya haddasa cikas wa harkokin 'yan Nijar mazauna ƙetare.
Wato mu ba mu da wata basira da yadda za mu yi mu makanun mu sai mu ɗauki passport da Burkina Faso ko mu yawo sun yi 'yan Nijar da ke yawa wanda ke Mali da Burkina Faso. Shin suna son kuma hali 'yan ƙasa da ke zaune cikin ƙasashe na sai dawo wani Cote d'Ivoire, wani Ghana, Benin da sauransu su shiga cikin halin da kanika yi.
Jajibirin cika shekara guda da kafa ƙawancen IOS ne, shugaban riƙon ƙungiyar Asimi Goita na Mali ya sanar cewa Nijar da Mali da Burkina Faso za su ɓullo da sabon fasfo nan ba da jimawa ba domin jama'ar yankin. A ranar 28 ga watan Janairun 2024 ne ƙasashen uku suka sanar cewa sun fice daga sai da yawo saboda zargin kaucewa ainihin manufofin da aka kafa ta. Ya zuwa yanzu yunkurin mayar da su sahun dangi ya faskara. A ci gaba da sauke shingaye, kasashen uku a taron da suka yi a tsakiyar makon jiya a nan Yamai sun cima wata yarjejeniyar sassauta farashin wayar telefon a tsakanin su. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To madalla gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa muryar Amurka. Yanzu kuma ga ƙarshen labarin duniyar.
Kasashe a faɗin duniya sun samu ƙwarin gwiwa a kan batun rikicin tattalin arziki yayin da shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ke barazanan sanya haraji mai yawa musamman a kan China. Wannan rashin tabbas ya sa gwamnatoci da 'yan kasuwa cikin zallumi kan yadda za su mayar da martani ga lamarin. Yayin wa'adin mulkinsa da farko, Donald Trump ya ɗora haraji mai yawa a kan China, lamarin da ya girgiza tattalin arzikin duniya. Kafin dawowansa, Trump ya sha alwashin ɗaukar ƙwararren matakai na ɗora harajin kashi 10% a kan dukkan kayayyaki da za a shigo da su Amurka, da kuma ɗora kashi 60% na kayayyaki daga China. Yayin da China ta ƙi mai da martani kai tsaye ga barazanan Trump, ta yi kashedi kan ƙaruwar rikicin tattalin arziki. Mao Ning, ita ce kakakin ma'aikatar harkokin wajen China, ta faɗa a cikin harshen China tana cewa, ba mu amsa tambayoyi da aka yi su kan tsammani, amma bari na sake nana ta cewa babu wanda ya yi nasara a yakin kasuwanci, kuma duniya ba za ta ci moriyarsa ba. A ƙarshe, akalla 'yan ƙasar Somalia 22 ne suka mutu yayin da wani jirgin ruwan bakin haure ya kife a gabar tekun ƙasar Madagascar a ƙarshen mako, a cewar ministan yaɗa labarun Somalia Dawood Awais. Hukumar kula da kogi, tashoshin ruwa da kuma harkokin teku a ƙasar Madagascar ta ce wasu jiragen ruwa biyu sun taso daga Somalia zuwa wani yankin teku na French India da ke Mayotte a ranar 2 ga watan Nuwamba, tafiya ta ɗaruruwan kilomita. A ranar Asabar, hukumar tashar jirgin ruwan ta ce masunta da ke yankin sun tsamo jirgin ruwan farko da ya kauce wa hanyarsa a ranar Juma'a a kusa da Nosy Iranja. Sun ceto mutane 25 da suka hada da maza 10 da mata 15, amma wasu mutum 7 a cikin jirgin sun mutu, inji hukumar. Ministan yaɗa labarai na Somalia Awais ya ambato kalaman takwarorinsa na Madagascar, inda suka tabbatar da mutuwar mutane 22.
A gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. Yayin da 'yan bindiga suke ci gaba da cin karensu babu babbaka a wasu sassan ƙasar Najeriya, inda ko a makon da ya gabata sai da suka kashe 'yan banga 5 a jihar Neja da ke arewa ta tsakiyar Najeriya. Masu ruwa da tsaki a jihar dai sun ce akwai buƙatar haɗa kai domin tunkarar wannan matsalar da take cinyewa a dajin Bariki da ke ƙaramar hukumar Kwantagora da ake horar da sojojin Najeriya. Daga Neja, ga rahoton da wakilin Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana.
Majalisar Dokokin Jihar Niger Najeriya ta sake bayyana damuwa akan yadda ta ce 'yan bindiga na ci gaba da mamaye babban dajin horar da sojojin Najeriya da ke cikin jihar. Wannan dai shine karo na biyu da majalisar ta kuka akan wannan daji na horar da sojojin Najeriya da ke barikin sojoji na Kwantagora. A lokacin da yake miƙa tallafin kuɗi naira miliyan 10 tare da baburan hawa guda 5 ga iyalan wasu jami'an tsaron 'yan banga guda 5 da 'yan bindigar suka hallaka a garin Wamba ta ƙaramar hukumar Mariga a cikin makon jiya. Shugaban majalisar dokokin jihar Niger, Honorable Abdulmalik Sarkin Daji, ya ce akwai buƙatar shugabanni da ke yankin, musamman 'yan majalisar tarayya da kuma sanatansu, da su haɗa kai su koma yankin na masarautar Kwantagora domin tunkarar wannan matsala da ya ce ta wuce tunanin duk wani mutum.
Waɗanda ke Abuja, Senator, House of Reps, duk wasu masu appointment a federal, da Allah mu dawo Kwantagora mu zo mu tare. Domin me idan muka haɗa kanmu muka tunkare su za su saurare mu. Yau kowa ya riga ya sani abubuwan da suke ta faruwa a dajin Bariki, irin matsalolin da ke ta tasowa ake ta samun cece kuce. Majalisa, mun fito mu yi magana ba ganin laifin sojoji muke yi ba, amma kowa ya san
wannan abu yana faruwa a cikin dajin bariki kowa ya san kuma anan ake kaifansa
ba a dauki mataki ba sauran manyan nan namu ya ba mu ji muryan su ba
to mu dawo mana idan yau aka ce ga barayin nan sun dunguma mu taru ga speaker ga senator ga house of reps mu shiga barikin mu je mu ce ga barayin nan sun fito anan ku kai musu dauki ka gani za su je ko ba za su je ba
daya daga cikin shugabannin yan bangar Isriyaku Commander Kulu bayan nuna jin dadi akan tallafin da suka samu ya bayyana yadda suka fafata da waɗannan ƴan ta'adda
alloran da muka yi wannan fada da mutanen nan abin da yasa har suka kai suka yi mana banna ga yara ba mu diya kwata kwata sun kare
mu sai kenan
gaba ɗaya sun kare mana in ba dan karewan wannan alburoshin ba gaskiya ina tunanin zamu ƙara ɗiban lokaci ana wannan aiki
an ce daga baya ma kuma kun mai da martani kun yi nasara ga ya mana
yawa ranan nan sun biyo a cikin dare sun fito nan yamma ina ganin misalin ƙarfe 8 ne ko 9 na dare sai muka ta ko da muka je sai muka ajje mashina sannan sai muka fada wannan daji kuma Allah ya taimake mu an yi musu wuta sosai a cikin wannan dare kuma ina tunanin insha Allah eh to ka san aikin dare ne kuma ana gamawa ne sai muka sake wutowa
to shugaban karamar hukumar ta Mariga Honorable Abbas Kasuwar Garba ya ce kashe waɗannan ƴan banga lamari ne da ya matukar tayar da hankalinsu
bazaje ne sosai jajirtattun jami'ai ne na banga wanda abin ya taba zuciyarmu sosai wanda mun yi tsammanin rasa su ma da muka yi a gwiwan sauran abokan aikin su yayin sanyi amma abun mamaki sai muka ga abin ya ƙara zaburar da sauran jami'an ƴan banga wanda suna tabbatar mana su suna kyautata shahadar ƴan uwansu kuma su in dai wannan ce hanyar Allah zai kashe su gare ta to sun shirya
da kokarin samun rundunar sojin Najeriya akan lamarin dajin horar da sojojin Najeriya da majalisar jihar Niger ta ce ƴan ta'adda sun mamaye ya ci tura to amma ko a wata sanarwa da hedkwatar sojin Najeriya ta fitar a kwanakin baya ta musanta wannan bayani Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoton daga jihar Niger Najeriya. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, kan jimarar ilimi abun rainawa, himma da kwazo kokayen mushinku.
Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin wannan sabon shirin ilimi garkuwar dan Adam. Shirin namu na yau zai duba kokarin da ƴaƴa mata ke yi ne wajen samun ilimin zamani, ilimin da kuma ya kai ga irin wayannan mata ta zama dakta ko samun digirin digirgir. Kai har ma dai da mallakar jami'a mai zaman kanta a arewacin Najeriya. Ba tare da ja ku da nisa ba zan hada ku da wakilinmu na Bauchi Abdulwahab Muhammad domin jin sunan bakwar tamu daga bakin ta.
A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sunana Dr. Aisha Bala Muhammad, matan gwamnatin jihar Bauchi kuma fassarauniyar Bauchi garkuwar matatan Al-Qur'ani da makaranta, founder Al-Muhibba Foundation and Chancellor Al-Muhibba University. Kai magana ko ka tambaya akan hidiman ilimi, wanda ilimi shine gaba daya rayuwar dan Adam, wanda daga ciki abinda muke cin gajiyarsa kenan har Allah subhanahu wataala ya kawo mu wannan matsayi ko ya kawo mazajenmu har ya kai ga mu ma a karkashin su muna iya tallafawa. Shi yasa muka ga cewa ya kamata tunda mun ci gajiyan ilimi mun san amfani ilimi yana da kyau mu ƙara tallata shi mu ƙara ba da ƙarfin gwiwa mu yaya da jikoki da iyaye ma akan cewa lalle ya zama dole ilimi akan kowa wannan shine ya ja hankalina akan hidiman ilimi
dole mutum yana da inda yake so ya kai da inda ya fara kaman kimfin mai da hankali ne a fannin ilimin mata ko kuma dai a kikan hada duk maza da mata ne
a ina ba da to tallafi ko gudumawa akan ilimin maza da mata ina yin sa a karkashin foundation dina ina yin sa a karkashin office din first lady amma mun fi yin shi aksare akan office din Al-Muhibba Foundation tunda anan muna samun tallafi daban-daban daga wajen jama'a bayin Allah kuma mun fara wannan tun daga Abuja tun lokacin da nake matan minista ko tun ma kafin lokaci a shekara wajen 10 wanda a yanzu haka Abuja muna da gidajen marayu 10 duk da ba wai namu bane na jama'a ne akwai na gwamnati a kusan kowanne akwai irin tallafin da muke basu akwai inda mun sa su a makarantar mu na daga primary secondary waɗansu har yanzu suna university waɗanda mun sa su a makarantar islamiya mu muke biyan su duk a karkashin al-muhibba foundation akan tallafa musu a wajen fannin rashin lafiya akan tallafa musu a gefen abinci da sauransu duk wayannan ta gefen al-muhibba foundation.
Wani abu kuma da zai ba masu sauraro mamaki shine cewa Dr. Aisha Bola Muhammad ba ta samu yin karatun boko ba a lokacin da take gidan iyayenta dukwa da gatan da take da shi ta koma makaranta ne tun daga aji daya bayan da ta yi aure tare da taimakon mijin nata kamar yadda za ku ji daga bakinta.
Yanda nake faɗa cewa ban yi karatu a lokacin da nake gidan iyayena ba na yi karatu na addini amma na boko ban taɓa yin sa ba ban je primary ba ban je secondary school ba sai da na bayan na yi aure a ganin tun ina gida ina son makaranta da ke yayi mu maza duk yan makaranta ne sannan akwai ƴaƴan abokanan mahaifina sun yi karatu so ina da sha'awa kuma akan kawo yara daga other state su zama iyayenmu su zama guardian ɗinsu so mu ake turawa every Friday ran Juma'a mu je mu duba su to wayna buwa yana bani sha'awa bayan na yi aure na haifi yara uku sai na taimaki na gaya wa shi mai gida da cewa lalle ni ma fa ina son ga na ci moriyar ilimi tunda shi ma gashi ya yi karatu dan boko ne gefen boko kuma matan abokansa yawanci da yawansu yan boko ne wanda bai yi kasa a gwiwa ba ya samo min lesson teacher muna yi tare da yara na cikin gida muka fara daga ABCD zuwa Z daga nan dai mun shekara daya a ganin kokarin da nake da shi ya kai ga cewa bari ya je Ministry of Education ya nema mun zuwa a shiga secondary school na fara a nan garki a lokacin ba a daukan matan aure ba tunda ina so suka ce nan shiga zan fi karatu sai dai in behaving as a normal wato person na yarinya wanda a lokacin suka sa skirt ne da baret haka ne kan yi kuma da haka muka fara inda na yi from 1, 2, 3 saboda insu challenges na ciki da sauransu kuma ba dama ka ce makarantar tun da as na yara ne sai na yi dakata daga baya sai na koma wayansu tutorial kaje na fara na sake kuma mun bar muka yi moving from garki to wuse a can Abuja kenan sai na sake komawa makaranta a nan wuse bayan na yi tutorial sai na rubuta private GCE dan abin da ya fito ban yi na sake joining makaranta a Maraba inda nan ma na sake rubuta waye sai Allah ya bani sa'a daga nan kuma na shiga a University Abuja anan ne na fara muka yi joining Open University distance learning na karanta public administration so ganin jin dadin karatu da yanda na kan iya expressing din kaina duk da dai turancin bai kai ga yanda muke so ya samu batun da koyaushe Hausa ake yi kuma baka fara shi da farko ba but alhamdulillah wannan shi ya jawo hankali na cikin foundation ina sai naga cewa ya kamata mu bude makarantu wa matan aure wanda muka fara da alkalin local government muka fara da district biyu a Duguri district da kuma Pali district daga nan kuma muka shiga Kirfi inda ake karantar da mata karatun Arabic da kuma karatun boko sai muka yi collaboration da Basami su ne za su yi interview wa malaman mu ko muna biyan su allowance muna daukan malamai a garin waɗanda suka yi retire sai su dinga karantar da su kwanan nan ma za mu je a yi graduating din wayansu insha Allah.
Ko waɗanne irin ƙalubale ƙungiyar Al-Muhibba ke fuskanta musamman ganin ana mu'amala ne da matan aure a matsayin ɗalibai?
Ƙalubale da su matan zan ce saboda daɗin karatu in ta da Al-Muhibban ta ɗiba shekara guda amma ba sa yadda su fita dole haka nake sake hakuri a bar su cewa su yanzu ka fara jin daɗi wanda bata san A ba ko bata san alifin ba un ba ga karatun Hausa ga su suna sanin farillan sallah alwala farillan wanka duk wayannan abubuwa muna da kalubale wanda shi yake jawo mana fitinu da yawa a
kasanmu Najeriya iyaye mata ba su yi karatu balle su karanta da yayansu. Tarbiyyar da damu iyayenmu suka bamu da dan little karatun da suka yi yanzu shi babu shi ma a kauye. Saboda ni tunda na fito a kauye ina da dangi a kauye, ina alaka da su, ina zama da su, in tambaye su. So duk wa'insu fitinu da yawa yawanci gaskiya rashin ilimi, bamu da ilimi, bamu da wayewa.
Masararo adane kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin wakilinmu na Bauchi Abdulwahab Muhammad da kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Julie Ledith Gresham. Babangida Jibrin ki ci a huta lafiya sai wani mako.
Tan hakika ba da tangarda ba kan ji marar ilimi abun rai.
To madalla gaida Babangida Jibrin, yanzu kuma ga kadan daga cikin sakon da ku aika mana ta hanyar email.
Yau filin zai fara ne da sakon Sama'il Agnes Malam Fatori, mazaunin Difa, Jamhuriyar Nijar, mai cewa samun ragin farashin man fetur na naira 20 kan kowane lita ga dalalin man fetur wato Ipman a matatar man Dangote wannan abu ne mai kyau. Aka ce wai mai neman yin sama ne ya taka leda, duk da cewa dai ragin bai taka kara ya karya ba. Sannan da bukatar kamfanin man NNPCL a kasarmu Najeriya ya ba da gudunmawarsa wajen sayan danyen man fetur a matatar man Dangote a daina siyo mai daga ƙetare. Sai kuma sakon Shehu Adamu Rijau mai cewa mun ji an ce Dangote ya rage naira 20 a farashin man fetur dinsa, to sai mu ce da babu gara ba dadi, amma dai mun so a ce ya mayar da litar mai naira 500 ne. Shi ko Malam Hassan Dogon Faci ba tsari daga jihar Katsina Najeriya, cike assalamu alaikum biyoyi Hausa. Hakika matakin da al'ummar karamar hukumar ba tsari suka dauka na kare kansu daga har-haren yan bindiga, matakin ya haifar da dama ido, domin hanyoyin da aka daina bi a baya to a yanzu mutane fa suna bi su je gona ko wata mu'amala ta yau da kullun. Mutane kan yi zuga zuwa gonakinsu kuwa dauke da abun kare kai domin daukar amfanin gona ba tare da wata barazana ba.
Kuma da lagaida Ibrahim Garba, yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice.
To baban da karshe, a yau litinin sojojin Isra'ila sun kaddamar da farmaki ta sama a wasu unguwannin kudancin Beirut a wasu hare-hare da suka biyo bayan wasu kashedi da Isra'ila ta bayar da kowa ya fice daga gurin. Ma'aikatar sojin Isra'ila ta faɗa a cikin kashedin nata cewa mayakan Hezbollah suna gudanar da ayyuka a Heret Herak. Kane jim kaɗan wasu hare-hare biyu sun tada hayaki da ya turnike sararin samaniya. A hali da ake ce kuma, ministocin harkokin waje da ƙasashe masu arzikin masana'antu na duniya suna ganawa a yau Litinin, inda yaƙe-yaƙen Ukraine da Gabas ta Tsakiya suka shiga matakai masu muhimmanci da kuma wani matsin lamba na ci gaba da ƙoƙarin diflomasiyya gabanin kama aikin sabuwar gwamnatin Amurka. Fatan samar da shirin tsagaita wuta a Gaza da Lebanon na kan gaba a ajandar taron kungiyar kasashe bakwai da ke ganawa a wajen birnin Rome da ke samun halartar ministocin kasashen Canada, Faransa, Jamus, Italiya, Japan, Birtaniya da kuma Amurka.
To ma dalla da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. An jima da daddare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana da GMT za mu sake dawa da wani sabon shirin. Kafin mu sallama da ku, sashen Hausa na muryar Amurka na mika sakon ta'aziyya ga rasuwar fitaccen malamin addinin musulunci nan kuma tsohon babban ma'aikacin gwamnati a Najeriya wanda ya kasance chairman din jama'atul Nasrul Islam a Kaduna, Malam Jafar Makarfi. Allah ya ji kansa da rahama ya kuma ba da haƙurin dangana, amin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Baba Yakubu Makeri da ya karanto labarai, da Fiona Wamayi nan Dudu da ta ba da umarni, da ma injiniyanmu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya. Sai mun haɗu insha Allah a cikin shirinmu na dare. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.